sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kawo mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka da radio amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kawo mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu gabatarwa
Aisha Mu'azu
tare da ni Sarfil Hashin Gumel
Ranar Alhamis shirin yau da gobe na duba batutuwa da suka shafi kiwon lafiya zamu duba batun matsalar kwakwalwa
haka kuma zamu duba batun tasirin cin zarafin kananan yara yake bayan sun girma
cin zarafin yaro yakan iya tasiri a rayuwar shi da bukatar a fahimci cewa shi da yaro bai faye bantuwa ba bayan waɗansu ɗan shekaru daga shekara 4 abinda ya sama da wahala yaro ya manta abinda ya faru a baya
muke da su kan masu fama da matsalar kwakwalwa zamu gayyato kwararren likita kai tsaye a wannan shiri
zamu tsakuro suka ɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook tare da buɗe layi domin ku ba ku dama ku kira ku yi wa likita tambaya idan kuna da ita akan matsalar kwakwalwa sai ku biyo mu domin cik duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe
tambaya a shafin na Facebook kamar haka muka ce lura da yadda yanayin hunturu ke karatowa waɗanne matakai kuke gani ya kamata a rinka dauka ga masu matsalar kwakwalwa domin sauƙaƙa musu tashin lalurar ga kuma yadda kuka amsa mana
to da farko Aisha Salisu mai shinkafa son ya amsa wannan tambaya da cewa ya dogoba ikon Allah matakin da ya kamata dauka ga masu laruru a kwalwa shine gwamnati ta kebe su waje daya ana kula da yanayin da suke ciki
daga baya kenan amma da farko fa kamun a kai ga gwamnati
to wannan kan daga baya kenan kan
sai kuma amsar Adamu Muhammad mai Nasara na Nasarawa yace yau da gobe ikon Allah ai mataki na farko shine ziyartar likita akai-akai domin samun shawarwari masu inganci ku tashi lafiya
wannan shawara ce mai kyau kan dan tabbatarwa ba haka to akwai kuma wanda yake da suna Dauda Garba Baushi Age yace to hakika yau da gobe ya kamata ya iyaye su kula da kananan yara wajen nema musu kayan sanyi mai kyau domin gurin kamuwa da cututtuka masu kisa
to shi hunturu yaji
shi ai sanyin maki
magana sanin yake yi sai kuma hansar to gashi dai sunan ya
yace bayan sun fara da sallama suka ce fatan alheri gare ku zamu kasance da ku ta radio domin jin karin bayani daga bakin likitan da kuka gayyato mana a shirin na yau ku tashi lafiya
shi yasa dama muke gabatar da wannan shiri
to ga likita dai suna sauraron sasu ji me likita da yace
sai kuma Idris ke katusha
katusha
yace ai Najeriya ba mahaukata ba wai menene ai Najeriya ba mahauka ba masu hauka yake so yace
wato sai
matalauta
to ba masu matsalar hankali sai marasa kuɗi a fassara ta kenan
abin da yake
ne lalle ba to kuma ga amsa ta zo daga Abaye Gambo da magaran Niger wanda daga Niger ne ma bayan sallama yace zamu bi ku sau da kafa domin jin matakan da ya kamata dauka ku tashi lafiya to shi ma yana tare da mu ke da
to injiniya Isa Saddam daga jihar Kebbi kuma yace salam yau da gobe da fatan ma'aikatan ku na cikin koshin lafiya Allah ya sa haka amin hakika yanayin iskan hunturu ya fara kafawa ya yace
wato
kafawa a yayin wato yana nufin karatowa ko
ya karatowa
yawa yayin da masu fama da matsalar kwakwalwa ke kara shiga mawuyacin hali sai dai ni gaskiya ba ni da wata dabara da a yi amfani da ita akai amma ina addu'ar Allah ya ba su lafiya wannan ma babban
wannan ma babban taimako ne addu'a kan ai babban taimako ce kwarai to mun gode ga waɗanda suka samu sai kuma a ci gaba da rubuta amsoshi mu kuma mu ci gaba da kawo muku da su mun gode kuma da laka kun magayyato likitan mu na yau kai tsaye wakilin murya Amurka wa Umar ta zanta da Dr. Lawal Tahir na asibitin wato Nizami dake Abuja na fada suna asibitin na Dede ko
ke ci
Abuja Nizaniya kware da gaske kan kalubalen da kananan yara suke fuskanta a fannin cin zarafi
cin zarafin kuruciya yakan yi tasiri ga yaro bayan ya girma
cin zarafin yaro yakan yi tasiri a rayuwar shi da bukatar a fahimci cewa shi da yaro bai fahimtuwa ba bayan waɗansu ɗan shekaru daga shekara hudu abinda ya sama da wahala yaro ya manta abinda ya faru a baya to kuma cin zarafin nan ko dai daga bangaren iyaye ne ko kuma wasu mutane waɗanda su ne a matsayin iyaye wanda Bature ke kira guardian nan ko ke wanda yake kiya giba wanda yake kula da yaron to idan yaro ya tashi gaban iyaye da bukatar a fahimci cewa a duk duniya su biyun nan su yake fara koyan duk abin da zai koya a wurinsu kuma yana ganin su ne mutanen da suka fi kowa mahimmanci kuma gaskiya ne su ne suka fi kowa mahimmanci a wurin shi a rayuwa to idan ya kasance akwai matsala ta rashin jituwa da yawan fadace da matsaloli tsakanin ma'aurata to tun a lokacin nan yaron nan zai fara ganin cewa kamar an bata masa ya shiga wani kunci ba lalle ya iya magana ba amma abin zai rinka damun shi kuma zai rinka shafar yadda zai kalli duk rayuwa da zai kalli wasu ƴaƴan ya ga su kuma suna farin ciki da walwala tare da iyayensu abin zai ƙara ta'azzara ne akan shi idan ya kasance kuma banda waɗannan ƴan fadace-fadace ta kai ga haddacin zarafi na musgunawa yaro to zai kasance su masu musguna mashidin na wanda yawanci manya ne wanda suka girme shi wanda ya kamata a ce su ne ya kamata sun ba shi kariya sai kasance ya dauki wani yanayin gaba ko tsoro ko takaici ga duk wani wanda ya kamata a ce babba ne sai kasance kamar duniyan gaba ɗaya kenan ta gaza wurin kare shi wurin kare mutuncin shi wurin kare muradin su
to likita kamar ta yaya wannan al'amari ke shafan yaro
irin waɗannan yara idan aka yi rashin sa'a wasu sai su kasance sun shiga harkoki kala-kala idan suka girma shaye-shaye su ma su musguna wasu yaran sace-sace wasu yaran har ta kai ga sun yi wa kansu illa wasu su kashe kansu saboda bakin ciki da sauransu kuma bincike ya tabbatar da cewa wasu sukan samu ciwuka da suka shafi yanayin tunani da kwakwalwa kamar abin da ake cewa depression da sauran wasu matsaloli da suka shafi tunani da kwakwalwa irin waɗannan kuma takan kai ga shafi a rayuwarsu har su din ma idan suka girma sai su dauka kamar yadda aka yi musu dinnan sai su zo su ma suna yi wa nasu ƴaƴan ko kuma ƴaƴan wasu wanda suke a ƙarƙashin su saboda haka matsala ce babba
idan har hakan ta faru ta yaya likitoci ke ceto rayuwar wannan yaro
a matakin asibitoci da bangaren lafiya da bukatar a samu wasu wurare da ake abinda ake magana cewa counseling da turanci wuri ne na ba da shawara in an samu irin waɗannan yara akwai ƙwararru a wannan bangare wanda za su yi ƙoƙarin cire wani illa da ta riga ta fara zama a cikin tunanin yaron a nuna masa yadda zai iya tafi da rayuwar shi cewa ba ƙarshen rayuwar ba ne kuma abin da yake gani kamar duk duniya kuwa haka yake ba gaskiya ba ne ta wannan counseling su ma iyayen da suke irin wannan abin da buƙatar a counseling ɗin nasu wato ba su shawara hatta a ƙasashe irin namu a nan Najeriya za ka ga wasu al'ummomi kafin auren nan wata shida ko abin da ya kama da haka akan zaunar da ma'auratan nan a ba su shawarwari su san menene maganar zaman aure ya za a yi wurin tarbiyyantar da ƴaƴa da sauransu wannan kuma yana taimakawa matuƙa saboda haka da buƙatar al'ummar taimakon ta fada iyayen al'umman kuma su dau matakin da ya kamata su dauka gwamnatoci su ma su sauke haƙƙin da ya kamata su sauke a kan yaran da ake ciwo zarafin nan
ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake sarki Allah. Amin, amin, summa amin ya Allah. Amin, amin, summa amin ya Allah.
Tare da kwararren likitan kwakwalwa Dr. Fahad Mukhtar da ke zaune kuma yake aiki a nan Amurka.
Kware kwa. To Dr. kana tare da mu?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum. To Dr. mutane za su san dan kadan da wane ne Dr. kuma a ina kake aiki?
Kamar da sunana Dr. Fahad Mukhtar, ina zaune a nan Washington DC, ina karatun psychiatry a St. Elizabeth Hospital. Take in Washington DC. Basically then she like the Kano Neki Nazo America not any karatu public health Texas Shikara abuse and Kumana Karatu Master Sukmana PhD in a fire PhD at University of South Florida. So then someone and karatu Nikumana Washington DC na karatu psychiatry shin in a down and DC na para.
Masha Allah. To Dr. kai karatu a Nigeria ne ko duk a Amurka ke dan naji?
Nigeria ne karatu na a Bayero University ne.
Masha Allah. To Masha Allah. To dai ka ji abin da muke magana a yau shine matsalar kwakwalwa. To me zaka ce game da matsalar kwakwalwa? Mutane suna jin matsalar kwakwalwa wani lokacin sukan danganta shi da kamar yawa. Menene ma matsalar kwakwalwa kenan ga mutane?
So I matsalar kwakwalwa gaskiya is ayanda abubuwa ne da yawa ko ba haka ba abu da yaba ne ba ba zai yi abin da ke faruwa mafi aksarin aka ce mutum na da matsalar kwakwalwa yawanci sai kaga kamar mu a Nigeria sai a dauka a hauka ne a ko irin dai wannan abin ka wani abu da ya fita daban ka gane
haka
amma matsalar kwakwalwa ya zama cututtuka ne daban-daban da yawa da yawa a takaice za ka iya kasafta su zuwa kamar zance abu za ka iya gaba ɗaya dai matsalolin za ka iya kasafta su kamar matsaloli kamar guda biyar haka misali akwai in ka kasa amma karkashin kowanne kuma za ka ga akwai da yawa misali za ka ga akwai cututtuka da suka shafi kamar walwala haka yawanci su ne kamar mood disorders haka ake ce musu suna nan da yawa haka za ka ga mutum ko shi ne kamar depression da na ji duk tana magana ka ga mutum ba shi da ba fara'a yana feeding down haka depression na damuwa
wato damuwa cutar damuwa kenan shine depression ko
yawa ko kuma ya zama yana fama da wasu cututtukan da suka shafi shi ma walwala amma kuma ba depression din ba
to likita akwai wasu alamomi da mutum da za a iya ganewa cewa mutum na da matsalar kwakwalwar baya ga waɗannan da ka dan lissafo
to I see yawanci sai mutum kamar misali ko aka ga ya danganta me ke damun shi ko ba haka ba to yawanci za ka ga masu matsalar kwakwalwa ko cutar
damuwa
kamar biyan abin da ke damun shi akwai wasu abubuwa da zai nuna haka misali mafi akasari kuma abin da ke faruwa shine za ka ga akwai kamar zan ce overlap haka, so wasu abubuwan za a ga duka za a samu a mutane masu cutar kwakwalwa. So yawanci za ka ga mafi akasari ba sa iya kula da kansu haka, yana zuwa mai musu matsala. Kaga ko kaga kuma mutum ba shi da bai damu da yin abubuwa ba, ba shi da interest a yin abubuwa haka da normal
mutane suke
son yi haka. Shi ma yana zama yawanci za ka ga mafi mutane da suna son, ko kuma kaga yawan damuwa. Abubuwa na damun mutum ne kullum haka, sun kasa cire shi daga kwakwalwa.
To ga waɗanda suke da irin wannan matsala amma kuma sai suka yi watsi da ita domin ba sa son su ce suna matsawa kwakwalwa, saboda ana danganta ta kamar da hauka, za a ce ba su da hankali ne ko wani abu, suka watsar da ita ba su je sun nemi kulawar da ya kamata daga wannan matsalar da suke da ita ba, me zai iya faruwa gare su?
To ai dama ko menene, kowace cuta idan baka je ka sama mata magani ba, to a hankali za ta yi ta ƙara wannan ne tabarbarewa, kaga abin yana ƙara yawa. In abu yau rabin ya shafe ka, ya affectin ka da daddare gobe, kaga ya ƙara, yana ta ƙaruwa,
yana ƙaruwa.
Haka matsalar kwakwalwa take, duk wanda bai je ya sha magani ba, to mafi akasari za ka ga ya kai wani
mataki da
dole sai an kai shi asibitin, ko kuma dai ya affectin lafiyar shi sosai.
To ga yara fa, ga yara fa, kaga wannan muna batun manya, yana magana akan manya kenan. Ga yara fa, ta yaya iyaye za su fahimci cewa ƴaƴan suna da matsalar kwakwalwa?
Wata matsala yawa, saboda kakkiyar sauran lokacin da ka ji yara akan ce ai yaran tace take jin wannan abun, yaran tace
baya son mutane, yana son kebe kansa a cikin daki, baya son wasa da yara, in kuma yayi samu lokaci wasa da yara sai kaga ya an kaure da fada.
To shi yawanci matsalolin kwakwalwa duka akwai wani yawanci abu da za ka ga yake zama common to kowanne. Idan saboda akwai abin da za ka ganshi za ka ce ai kamar yarinta ne, kamar yadda ka faɗa, irin wannan yarinta ne ba wani abu. Amma duk matsalolin za ka ga sai an ce cewa wannan matsalar tana mutum ba zai iya abin da ya kamata ba, ko a makaranta ne ko a waje aiki ne, ya kai matakar da ta ɗaya wannan cutar ba zai ma iya, baya iya abin da zai a makaranta ko abin da ya kamata a gida baya, ko hulɗa da mutane ma ya zama musu matsala. To wannan alama ce ta wannan abin ya kai matakin ma da za a ce wannan fa ba wai normal abu bane ba, misali da za a ce a koyi yaran ta ne, da za a ga wani abin za a ce wasan yara ne misali, amma wani sa'in kuma ko a ce ƙiriniya ne ko a ce wane ne. Amma akwai cutar da mun san cewa idan ya kai wannan ƙiriniya ka gyaro ba a iya zama, ba iya aiki, shi ma za a ce a wannan akwai abin da za a iya ba shi don ya zama zai iya irin wa'innan abubuwan. So ya kamata bambance wannan, yawanci kamar a nan America za ka ga malaman su ma an yi training din su iya ka gane cewa wannan abin fa da yake yaran nan ba normal bane.
Wato malaman makaranta ma kenan, tunda ba
malaman makaranta
ba, ma iyaye kadai ba, malaman makaranta kenan.
Ba iyaye akwai abin kuma wani abin da za a duba shine abin nan ba a waje da yake faruwa ba. Idan kamar misali yaro a gida ne kawai yake kiri, to ka san cewa wannan ba wani, ko kuma a makaranta ne kawai. To amma in kaga a gurare daban-daban, makaranta, gida, in ya je wasa da wasu, wato shi yanda yake hulɗa da wasu yaran ya fita daban, to ya kamata a kai shi a duba a tabbata ba wani abu da yake dama da yake damun shi ne ba, da za a iya misali a warkarwa ko a ɗan taimaka ba da magani ko a yi counseling.
To akwai irin taimakon da ake baiwa masu fama da irin wannan matsalar, kuma idan za mu danganta wannan taimako ga mutanen mu a gida, wani irin taimako ake ba irin wannan mutane?
Ana idan kama aka ga yaro na da irin wannan abin da ya kamata a yi shine a je asibiti, da akwai ƙwararrun likitoci da suke iya diagnosing wayannan cututtuka, su tantance wannan yanda kuka faɗa kaman normal behavior ne, wato ba cuta bane, ko kuwa wannan ya wuce inda za a ce normal behavior ne. Kuma akwai magunguna da ake iya bayarwa don at least wasu za ka ga kaman kuka faɗa based on menene ke damun yaron, za a ba da appropriate magani da zai warkar da wannan, da zai taimaka ya rage wannan ko symptoms da yaron yake showing a lokacin haka.
Ikon Allah. To likita, akwai wani batu kuma da ya shafi ma ba ma ƙananan yaran ba har manya, shine batun matsalar kwakwalwa da ake ganin cewar wasu lokuta akan danganta shi da yanayi irin na hunturu. A ce da zarar hunturu ya zo, to wannan matsalar za ta ƙara girma, shin gaskiya ne hakan ko kuma kawai mutane ne suke dauka a matsayin gaskiya ne haka kawai in hutu ya zo?
Akwai matsaloli na kwakwalwa da suka shafi hunturu haka, amma ba irin wanda mutane muke ke la'akari da shi ba. Ko anan za ka ga akwai irin wannan champagne, you know, a ce full moon misali ta
ga wata cikin wata ba
ne faru yau eh. So amma akwai cututtuka haka yawanci kaman za ka ga kaman masu fama da depression in lokacin sanyi yanzu haka abin ya fi tsananta
masu matsalar damuwa kenan.
Kuma wanda ka ga sai lokacin sanyi ne ma suke fama da irin wannan, amma ba wai mutum a ce ko sanyi ya kama shi irin wannan ya ta wani. Sai dai kuma abin da za ka lura kuma shi ne idan mutum dama yana da wata cuta ka gane shi kaman harkar sanyi stress ne misali, balle wanda ba shi da ko anan misali America za ka gani so stress yana iya taso da cutar da mutum yake da ka gane dama yana da wata cuta sanyi wannan sai ka ga sun wannan ko anan za ka ga in lokacin sanyi ya zo an fi samun admission haka saboda yawancin mutane wasu balle wanda ba su da mahallin zama
wato ta fi motsa musu da kyau kenan dai
yawwa sai ka ga sun zo asibiti cutar ta fita ta so basically so shi ne so yana iya zama stress ya ta da abin dama amma yana nan amma ba wai shi ne zai kawo cutar ba dama cutar dai tana nan
tana nan yana karta so da ita
sai kawai zai iya ta da shi saboda stress kowane irin stress zai iya ta dawa
haka
zai ta da symptoms ya fara daga
saboda ina tuna akwai wani da ya amsa mana tambaya a Facebook yake cewa ai wato masu hankalin ma sai ƙari lokacin hunturu balle ko
marasa hankali
balle ko wasu da suke da matsala
wato yawa duk inda ya zama dan wannan sai kaga wannan kowane irin stress sai kaga sai ya taso da dama in dai dama akwai
eh wato yana
cewa idan na fahimce ka a bayanin da kai ya kamata mutane su rika zuwa asibiti akai kenan domin su fahimci halin da suke ciki halin yanayin kwakwalwar su koko
dama shi ID abin da ya kamata idan mutum yana zuwa likitocin mu ma ne da goba dole wai likitan kwakwalwa ba saboda yanzu kamar anan America an gano cewa matsalar kwakwalwar nan suna nan da yawa so za ka ga idan ka je likitan kama kawai da zai duba ka ba wai zai duba jininka ko zai duba sugar ɗinka idan yi maka tambayoyi akan harkar lafiyar kwakwalwa ka ce kana jin ka zaka irin screening haka
kwarai ku akan yi
shi ne yake da kyau I think ko likitocinmu ma irin suna dan tambaya saboda at least sani mutane wasu basu ma san wannan abun matsala ne ba ba ma ta kawo shi ba wajen likitan sun je
wato amma in likita ya ma tambaya ka faɗa wato shi zai iya gano kana da matsala
kwarai da gaske
tambayan kenan
idan mutane kuma su ma sun lura kaman wani abu na da amin su ma ya kamata su kai kansu wajen asibiti su je wa likita da yake akwai magunguna gaskiya da za a iya bayarwa za su iya tallafa wa wayannan
taimaka wajen dawo da mutum
wasu ba su warkar da abun magabaki dai amma kuma za su rage abin da ake
za su rage din ciwon ya ta dan sauwake in ikon Allah
to likita akwai wani kira da za ka yi wa iyaye musamman ma iyayenmu a gida kasancewar wannan matsala ce da yaro ka iya kasancewa da ita amma kuma ba za a sani ba ta yaya za su mai da hankali domin gano cewa yaransu suna da wata matsala makamanciyar irin wannan
abin da za su yi shine gaskiya su sa ido suna lura da wannan yanda yaran su suke ya suke hulɗa da mutane wasanninsu in sun ga wani abu da ya sha bamban misali ko kamar yanda na faɗa yaro yanda yake hulɗa da mutane a wurare daban-daban kuma ya wuce misali ko baya iya zama waje ɗaya ba iya shiru ko kuma zai iya zama kuma opposite din ne ma baya hulɗa da mutane ko kuma misali wani abu da ya kamata a ce a wannan shekarun ya fara baya yi to shi ma abin la'akari da shi ne wani sa'in ba wai sai a ce ai ko mutum zai girma ko wani abu yara wani sa'in da suke gani abu bayan da mu manya muke gani abu ne ba wani abin za ka ga ba ma su zo su faɗa ba so I think dole a mai da ido kuma suna tambaya tambayarin su ji me ke faruwa inda wani abu da ke faruwa su ma za su yayya musu. Wani abu ne kila yare yana gani yana ba su tsoro amma ba zai iya faɗa ba misali. Duk irin wannan yana da amfani su su mai da hankali kuma an gani in aka je wajen likitoci in tunda su suna da su za su yi wa yaran tambaya su tambaye su. Tambayar da ya kamata yi musu don su ba su ansa da ya kamata su san me ke damun yara.
To likita sun da kana
lura da wani abu da ya fita da bamban da ya sha bamban haka.
To likita
ya zama yana faruwa a wurare daban-daban.
Haka to tunda kana nan likita mun ce za mu buɗe layi mu ji idan da masu tambaya su kira kai tsaye su yi maka tambaya. To jama'a layukan mu yanzu a buɗe suke za ku iya kira domin ku yi wa likita tambaya kai tsaye akan matsala da ta shafi kwakwalwa. Wato lambar mu ita ce alama tarawa 1-202-205-6555. Wato sai a kira domin a yi wa likita tambaya kai tsaye. To da farko yanzu ga kira mun samu daga Jos. Wane ne aka layi daga Jos?
Hassan Garba ne. Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. To malam Hassan ga likita yana sauraron ka. Menene tambayan ka a yau?
To malam barka da zuwa likita.
Na gode, barka ka dai.
Allah ya taimaka. Malam ina da tambaya ne. Ka san mafi yawa iyaye hantara yara ba sa so yara su zama kusa da su. Hantara ne yana ja ma yara irin wannan tabin kwakwalwa.
To
na gane.
To malam Hassan mun gode tambayan ka. To likita ka ji tambayan da a gurguje a gwana akan layi.
Okay, to zai tambaya ta biyu ko
a to bari ga na kafuna. Eh wane ne da katsina? Bari mu jinna katsina tukunna.
Umar Hassan kuri ne daga katsina.
To malam Umar dan rage rediyon kuma kai yawa likita tambaya yana sauraron ka.
To tambaye da nake ma likita waye da yawa wata sa'a dama iska ya kada ko mun nan sai a ce iska ya kada haukan mutun na taso akin daga sani ko ko labari ne.
To wannan labu gode malam Hassan Umar da katsina. To mun gode. To likita ka ji amsoshi tambayoyin da mutanen binan suka yi. To bari ba ka lokaci kana amsa musu sai mu je ga na gaba.
Na farko shine hantarar yara. Wato wannan gaskiya zaka ga mafi akasari akwai abin ya danganta wani irin hantara ne ko ba haka ba. Irin dai yaro ya dan yi abu kadan kwabe shi wannan irin dan duka da bai wuce wannan ba Allah ba matsala.
Ina ji yana nufin kaga akwai wasu masu yawan fada, akwai wasu iyaye da suke da yawan fada kuma ba sa sake wa yaran su.
Dan ki kware daga so abin da ke faruwa shine wato idan abu yayyawa ko mai yayyawa misali wannan hantara
haka
duka ne a
fada ne
baka ne ka gane kana wa yaro har yayyawa to wannan zai iya kawo matsala
haka.
Amma yawanci abin da ke faruwa da ma wa'en shi duk yawanci cikin yaran ne yawanci wasu ya kowa Allah ya halicce shi daban-daban ne
haku
wasu yaran zaka iya musu wannan kaga ba abin da amma kuma wani yaran da ma already yanda Allah ya halicce shi saboda yanda kwakwalwarsa take da komai shi irin wannan hankalar zai shafe shi fiye da wani yaran
zai shafe shi ya samu matsala irin ta kwakwalwa kenan ko
kwarai da gaske saboda babai abu dai ne dama yake sa mutun kaga ya abu abuwa ne da yawa
suke taruwa
tare yanzu dama kuma kila da wani abu ya sami yaran Allahu alam to zaka ga duk wannan sai su zo su haɗu.
To din lokaci yana gudu a gurguje wato
an samu na biyu tambaya
na biyu yawa a gurguje amsa na biyu da yake
mun
an riga mun amsa to wane ne akan layi da ka tsina
faruwa shine assalamu alaikum.
Amin wa alaikum
assalam.
Alaikum assalam
Sarfini da Aisha ina muku barka da wannan lokaci.
Wa likita ma yana sauraron ka ya sunan ka kuma daga ina?
Sunana Usman Manika mai Rorot Kuntuwa.
To malam Usman likita yana sauraron ka.
To ni tambata ga likita wai me yasa cutar kwakwalwa ta fita sowa a lokacin hunturu irin wannan wanda muke ciki kuma sannan wai ana gadan ta ne?
To likita ina ji mun riga mun ansa wannan batun hunturu. Amma za mu iya ansa ɗaya na biyun da ya ce ana gadanta.
Yawwa to ana gado gaskiya matsalolin cututtuka matsalolin kwakwalwa da yawa za ka ga ana iya gado.
Haka.
To idan mutum yana da wani ko iyaye ko danuwa da suke da shi za ka ga yana da
gadanta. To Dr. Fahad Mukhtar mun gode kwarai da gaske ka zo ka amsa mana tambayoyin mun gode kwarai da gaske sai mun ƙara gayyato da kai a wato shirin gaba. Mun gode dakta. To ba sauraro a nan muka karshen shirin namu na yau.
Allah ka ba
wato sai kuma gobe idan Allah kin za mu bude wato mu kama koni sabon shirin yanzu amadadin wadatta ne hada shirin
Aisha Mazu
da kuma wanda ya bada umarnin shirin wato Daniel Brown da ma injiniyan mu na yau wato Jana Kamin Mr Phil Hashim kuma yake cewa sai gobe idan Allah ya kai mu kasance lafiya
Beji ya fadai ce ka baka yau gobe dan ka bashi yake so sanga da likitoci